sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ni Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Juma'a 11 ga watan Fabrairun 2022. To a Najeriya, yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke shirin gudanar da babban taron ta, wani kalubalen da take fuskanta shine yadda za ta tunkari batun karba-karba da kuma wanda zai jagoranci jam'iyyar a ƙasa baki daya. A kasar Ghana kuma muna tafa da rahoto game da batun yin amfani da katin shaidar ɗan ƙasa a matsayin e-passport don tafiye-tafiye tsakanin ƙasa da ƙasa. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayi Allah wadai da wani yunkuri da yan tawayen hudi masu sabon goyen bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaki mara matuki kan filin jirgin saman kasa da kasa na Afa dake Saudiya, sannan yace kasashen kawance za su sa kafar wando guda da yan tawayen. Mutane 12 sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya Alhamis, a cewar rundunar gamayya da kasar Saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da yan tawayen tun daga farkon shekara ta 2015 bayan da yan tawayen suka hambare gwamnatin da duniya ta amince da ita. Yan sa'o'i daga bisani yan tawayen sun dau alhakin kai harin. Duk da nanatawa da kasar China mai masaukin baki ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan Olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022, China na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa, a cewar masu lura da al'amura. Alal misali, sun yi nuni da zabar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin India a matsayin mai rike da fitilar gasar, da kuma bayyanar wani dan karamar kabilar Nanta Wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin bude gasar. Kwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da China ta dau nauyin gasar Olympic a karon farko a lokacin bazarar shekara ta 2008. Kasar Rasha ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis, sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaki guda 6 a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad, wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar Ukraine waɗanda suka fassara wannan mataki da Rasha ta ɗauka a matsayin yadda zaman tsarki karuwa a yankin. Atisayen da Rasha ke yi a Belarus ya kunshi dubban sojoji da manyan kayan yaki irin su makami mai linzami samfurin S-400 da makamin tsaron sararin sama samfurin Panzer da jiragen yaki samfurin Jet Su-35, kuma ana wasu daga cikin atisayen ne a wurin da bai wuce kilomita 210 daga Kyiv, babban birnin kasar Ukraine ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen ruwan sun isa tashar jirgin ruwan Sevastopol da ke Crimea, wanda Rasha ta kwace daga Ukraine a shekara ta 2014, sai da suka yi tafiyar kilomita 13,000 daga tekun yankin Baltic don fara wannan abinda jami'an Rasha suka kira atisayen sojojin ruwa. An tsara waɗannan jiragen ruwan masu ɗaukar jiragen sama ne ta yadda za kuma su iya ɗaukar sojoji, motoci da sauran kayan yaƙi da za a soke su a gaɓa.
Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke shirin gudanar da babban taron ta, wani kalubalen da take fuskanta shine yadda za ta tunkari batun karba-karba. Har yanzu dai jam'iyyar ba ta faɗi yankin da za ta baiwa shugabancin ƙasar ba, kuma da shi yadda za ta fitar da shugaban jam'iyyar ba. Wakilin Musala Shehu Ashaka ya samu zantawa da gwamnan jihar Filato Simon Lailong.
A yawancin wanda suka yi aikata nan jam'iyyu ne. Manyan jam'u guda 2 wanda suke har yanzu ba su nuna ga inda za ta bi ba. Kwanakin baya ma mun yi ga muhawara akan wannan zace a lokacin su ne wannan zace lokacin su ne amma mu a arewa abinda muka fada shine ba wai abun fada bane kamar irin ko kuma abun gore ba lokacin da su kudu suka fito sun ce idan gwamnati idan shugaban kasa bai fito kudu ba to sai muka ce a wannan ya zama gore siyasa ba abun gore bane sai haka kamar jaga ake amma ba wai zaka ce kana neman shugaban kasa sai kai ma wani gore ko kuma ka tada hankalin shi da shi ba mun zo mun samu ganewa da juna so yanzu Najeriya kowa ina kallo ina dubawa suma PDP manyan jama'a suma ba su yi ba sun gama nasu taro na convention amma ba a riga yi na shugaban kasa ba mu ma namu za mu je convention din mu muma a cikin convention muna tunani ina ne ya kamata ya tafi
amma an ka duba hari akwai ba za ka musanta cewa akwai rikice-rikice a cikin jam'iyyar nan ta ku ban ka duba ko da aka zuba da tuta na jihohi da aka bayar na rantsuwa da aka akwai jihohin da ba a ba su ba
to amma ba abin tsoro bane domin inda muka zo ba irin inda da PDP ta tashi bane taruwan jam'u ne da yawa suka zo suka hado so zai wuya in ana tafiya a tafi tare dama kullum party ana magana sunan shugabanmu Muhammadu Buhari ne to yanzu kowa yana ganin Muhammadu Buhari da zai tafi in president Muhammadu Buhari ya tafi yaya za a yi kowa yana kokari ana takai-takai gobaran bara to dole ne a cikin takai-takai gobaran baran nan za ka ga kamar kowa yana so ya rushe gidan don waye yake so ya zama don kowa yana nema ne ko kuma yayi kwaikwayinsa ko kuma ya zama kaman president Muhammadu Buhari to dole ne a samu irin wayannan abubuwan so ba mu ki ba akwai damuwoyi amma a cikin APC akwai yan siyasa kwarai ni ina ganin ba zai dade ba za mu iya zama a cikin zaman da za a yi nan dole ne a zo a ce mutum daya zai zama shugaban kasa mutum daya zai zama mataimakin shugaban kasa a lokacin gashi muna zuwa na jami'a tuna bari mu kai lokacin da zamu yi election zamu yi zaben jami'a
amma kana ganin cewa za ku dinki bakin wannan rikici da yake faruwa za jami'ar kamun a tafi wannan zabe
in Allah ya yarda da mun san ma sai wanda an ba su takardu yanzu lokacin da an ce za a yi zabe ai ba mu san ma za mu gama zaben lafiya ba
a ƙarshe gwamna dokar zabe gashi majalisa ta saki mayar ma shugaban kasa wasu suna ikirarin cewa kaman ku gwamnati ne kuke tsoron wannan dokar zabe shi yasa kuke taki ta jami'in jaka kan wannan me zaka ce akan haka
ai mu gwamnati tun da mun fada wato wayan su ne wato mutum kaman na zona yau in da bar gwamnati ko je shiga majalisa sai in ce abinda gwamna yake yi ba daidai ba ne amma abubuwan da nima daidai abinda nake abinda ake yi kenan a lokacin nan abinda yake faruwa kenan yawancin wanda suke yi wannan tsofaffin gwamnoni ne wanda a lokacinsu da dokar ne ake amfani da shi ba doka ba ne domin a wajen gwamna ko ka ta ce a yi delegate ko ka ce a yi direct gwamna ne na lura da party ba wai sai ya tallasa musu ba sukan bi wanda yake lura da su.
Lalon kenan na jihar Filatan Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Bankunan kasar China sun samar da basuka na aiwatar da wasu ayyukan ci gaba a yankunan kudu da Sahara na Afirka, fiye ma da dokacin basukan da wasu kasashe masu karfin tattalin arziki suka samar ma yankin daga shekara ta 2007 zuwa 2020 bisa ga wani sabon bincike. Wata cibiyar binciken ayyukan ci gaba a duniya mai mazauni a biranen Washington DC da London mai suna Center for Global Development jiya Alhamis ta kuma ce bankunan na China sun samar da wuri na gugar wuri har dala biliyan 23 don gudanar da ayyukan gwamnati da na bangarori masu zaman kansu a yankin. Wannan adadin ya rubanya dokacin adadin basukan da bankunan Amurka, Japan, Jamus, Netherlands, Faransa da Afirka ta Kudu suka bayar ma yankin. Wannan ya magaza kudin da yankin ke bukata don gina hanyoyi, madatsun ruwa da gadoji a cewar Nancy Lee wadda ta jagoranci binciken. Jami'an tsaro a Sudan sun jefa hayaki mai sa hawaye don korar masu zanga-zanga da ke kokarin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa jiya Alhamis. A yayin da ake zanga-zanga a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoban bara da kuma yawan kame masu nasaba da siyasa. Wannan juyin mulkin ya kawo ƙarshen wani haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa, wanda hakan ya janyo tofin alatsi ne a duniya da kuma jefa Sudan cikin rudamin siyasa da tattalin arziki. Jerin zanga-zangar da kwamitocin nuna turjiya na unguwanni suka shirya ya janyo dubban mutane, kuma mutane akalla 79 aka kashe baya ga sama da 2,000 da suka samu raunuka yayin murkushe zanga-zangar. Yayin da Rasha ke ci gaba da girke sojoji akan iyakarta da Ukraine, jami'an gwamnatin China kuma ke neman kuntata ma kasar Lithuania saboda bude kofa da tewar Taiwan. Shugabannin kwamitocin majalisar dokokin Lithuania kan tsaro da na harkokin waje sun yi kira ga aminansu na Amurka da su kai musu dauki. Sakonsu a bayyane yake, wato kasar Lithuania na kokarin taka burki ma biyu daga cikin kasashe mafiya karfi da ke kalubalantar Amurka, kuma sai da taimakon Amurka za ta iya nasarar kare kanta daga takallar da Rasha da China ke yi. Sakon da ya suka tura ma 'yan majalisar dokokin Amurka shine Lithuania na iya ci gaba da zama kasa mai karfi kuma shamaki ga Rasha, to amma za ta so a agaza mata ta wajen tauna tsakuwa ga Rasha da kuma tabbatar da ganin cewa yunkurin China na yin zagon kasa matattalin arzikinta ya ci tura.
Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma a kasar Ghana, inda za mu ji karin bayani game da batun yin amfani da katin shaidar ɗan ƙasa a matsayin e-passport don tafiye-tafiye tsakanin ƙasa da ƙasa. Wakiliyar murya Amurka Hawa'u Abdul Karim na tafi da ƙarin bayani.
It is not widely known, ladies and gentlemen, that the Ghana card is also an e-passport.
Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia ya ce a hukumance za a so ma amfani da takardar shaidar zama ɗan ƙasa, wato Ghana card, a matsayin passport, wato yi passport da za a karba a filayen tashi da saukar jiragen sama 44,000 a faɗin duniya. Wannan bayanan ya biyo bayan wani biki da aka gudanar a headquarters ɗin hukumar kula da jiragen sama ta duniya da ke Montreal a Canada. Malam Ali Suraj, ma'aikaci daga ofishin mataimakin shugaban kasar Ghana, ya yi mana ƙarin haske.
E-passport na generally yana aiki garuruka wurin kusan 400 da yankai, garuruka da yawa yana aiki musamman America da Germany. Abin da za ka yi duka ne wannan Ghana card na kake rike da shi nan, in za ka taso ka bar garinka ba ka ni sai ka je ka karbi visa. Wannan passport nan in ka je ka gwada Ghana card ɗinka an bar ka zo, in ka sauko kuma migration Ghana, in kai citizen wani gari ne amma kai dan Ghana ne, ka je ka karbi citizenship nan. In da ka zo ba sai ka je ka karbi visa ba, wanda Ghana card kai ka zo in ka sauko in ka gwada Ghana card na migration sun accept, ya so a stamp passport ɗinka.
Yi passport dai zai yi aiki ne a iyakoki 197 a duniya, a filayen jiragen sama 44,000 a duniya. Al'ummar kasar Ghana sun nuna ra'ayinsu a kan batun.
Ina ganin it's a good idea because ya taimaka kasuwanci, kuma ya bari za ka fita waje baka wahala sosai.
Ban taba ga kasar na aka yi card don karami haka za a yi a sauti shi a airport madadin passport ba.
Inda initiative sun gande sun mean kamar suna da su yi tsakani da Allah ba kamar deception kamar ganin muke ganin gaba ne, that is good. Badani question da ke zuwa cikin hankali na ne shi ne, inda yanzu suka ce muna kamar Ghana card na zai zo zama kamar electronic passports ne da kaya ka shiga cikin 44,000 airport globally, that doesn't mean that yanzu kamar passport mu ya zama obsolete, bai da amfani kenan ko?
Ghana card na ya fi karfin passport kenan ko ne? Wani abu na nan muna yi ba hanyar shi bari sai muna force da ya ce wai mun implement wani abu.
Ghana card a farni na biometric identification card din gini da za a fito da shi ban ga matsala ba yana da kyau kwarai. Hujja shi ne na daya duniya duk baki dai a takaice tana a cikin hali na Bature da yake kira wai technology world. Wajibi ne mu kuma mu kasance a ciki, ba haka ba za mu saura baya aiki ta manauya.
A ranar 13 ga watan Oktoba shekara 2021 ne kasar Ghana ta zama mamba na 77 daga al'ummar ICAO, wato babban wurin ajiye musanyar bayanai da ake bukata don tantance passport. Wannan ya sa Ghana ta zama ɗaya daga cikin kasashe kaɗan a duniya wanda ke amfani da katin shirin zama ɗan ƙasa a matsayin passport, wato yi passport a duniya. Hawa Abdulkarim Young Pani ya sashe Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Hawwa Abdulkarim. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar.
Ta 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 kyau mutane Alhaji Yiji Jallo baba dan mazo ban salgari dan ai baban ai Alhaji Yiji ne fa
Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mubarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Yau a cikin shirin muna tare da shugaban Nasiriya Farfesa Aliyu Jauro, kuma a tattaunawa ta da shi yayi bayani a game da wani nau'in gurbataccen iskar da hayakin mota ke fitarwa da irin illar da yake haifarwa.
PM wasu nau'i ne kaman kura suna nan cikin iska, to in mutum ya shake su ko wannan da kankantar su ana kiransa PM 2.5, to shi saboda yayi kankanta yana iya tashiya har cikin huhun mutum, to in ya shiga yakan jawo cututtuka irin su asthma, su pneumonia, har irin su cancer depending on da suka gani lokacin da a daidaita sahu suke yi. Kano babban birni ne, to yawan a daidaita sahun da suke Kano sai Allah ya sani, kuma kowanne fat da safe zai sha Petro. Saboda haka wannan gwadin da suka yi lalle zai zama gaskiya, to in aka ce babu su, to an rage yawan abun hawan da yake cire wannan iska, so zai rage gurbatan yanayi. Don kafin shi ma mutane da yawa sun yi wannan bincike, tun ba lokacin da ake cutan corona ba sun gwada yanayin kyawun iska, saboda mutane ba sa fita, suka hada da kuma an ce mutane sun koma ayyukansu na da, kowa ya dauki abun hawansa, to shin ana sa samu iska mai tsafta, sai an duba an rage amfani da waɗannan nau'i na makamashi masu gurɓata yanayi. Cikin abubuwan da za a iya yi shine a samar da yadda za a yi sufurin mutane da yawa a lokaci daya, kamar wanda ake magana mass transit, a ce akwai manya-manyan motoci da za su rika safarar mutane, kuma mutane za su same su cikin sauki, kamar a ƙasashen da suka ci gaba akwai irin su jirgin ƙasa. Kin ga yanzu in jirgin ƙasa yazo zai dauki wajen mutum 1000 a lokaci daya, ko nan yanzu daga nan Abuja zuwa Kaduna mutanen da jirgin ƙasa zai dauka, ko da yake wanci suna shiga saboda rashin tsaro, wanda da da ne zaki ga mutum da ya zari motarsa ya saka man fetur ya kona ya gurbata yanayi, amma yanzu zaki ga dubbai sun shiga jirgin ƙasa. Sannan cikin abubuwan da zai taimaka wa muhalli shine shuka bishiyoyi, shi wannan sinadari na carbon dioxide mai jawo dumaman yanayi, su kuma tsirai da kika gani shine suke shaka, su abincin su kenan, shine suka shaka suka ja ruwa suka amfani da hasken rana suke samu su sarrafa su samu abincin su, su kuma abinda suke fitarwa cikin ikon Allah shine iskan oxygen, wanda mu kuma yan adam shi muke shaka, in babu shi ba za mu rayu ba. So bishiyoyin nan sun zama kaman wadansu huhu ne na duniya.
Sannan Dr. Ummi Muhammad ta tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta yi fashin baki a game da bayanan kwamitin tsara gawurtaccen gasar nan ta Olympics sai da kirkirar dusar kankara da za ta yi amfani da ita a wasan ta bana a watan Fabrairu, sakamakon cewar zai kasance babu kankara a lokacin da za a yi gasar, lamarin da ya jawo hankalin masu ruwa da tsaki a harkar sauyin yanayi, inda suke gani hakan ka iya haifar da sakamakon da zai yi wa muhalli da dabbobi illa.
Na farko inda za a yi Olympics din ya ratsa wani babban jeji na garin su, duk da sun yi kokarin cewar in suka kwashe bishiyan da hatta kasar da ke wurin za a mida ta wani wurin asasu, amma abin shine idan an iya kare bishiyoyin raguwar halittu da suke a wurin fa, kamar su tsuntsaye ko dabbobi kamar birrai da su tsuntsoyi da sauran su, akwai wanda ba laifi ne suka yi labari wanda idan aka rasa su ba da fasi wurin kin gari ai kenan an yi tamfarin da shi. Sannan kuma idan aka duba shi kanshi wannan bude wurin da aka yi, ai kin ga wannan wurin an riga shi an taba shi. Inda da jeji ne gaba daya da ruwa zai gudana da iska da waye duka dole sai ya canja. Sai an rasa wani abu. Jijiji da dadi cewa sun da wasu matakai dan su rage wannan abun fuska daya kenan. Idan kuma aka dubi wannan suno din da suke son su yi, ana zancen za su yi amfani da kusan lita miliyan 200 da yan kai na ruwa. Wanda wannan ruwan kin ga za a dauke shi daga kan wasu sassa da ake amfani da ruwan a kawo shi domin ai wannan abin da shi. A haka sai ya taba iya ruwan da ke garin amfanukan da ake yi da shi, wasu za su iya shiga wata damuwa sosai aka bibiya daga ina ne aka tattakure wannan ruwan aka zo aka amfani da shi domin ai wannan artificial snow din. Kuma duk da sun ce suna son su iya kokarin su ya zama na shi wannan Olympics din da za a garin su ba za a samu yawan wannan mamin za su rage iya karfin su ta shuka bishiyoyi da sauran su za su rage irin yawan jama'a da su shigo su da kin gani in aka ce za a bude shi kowa zai zo akwai harkoki na safarin jiragen sama da sauran su to in ma suka ce za su shuka bishiyoyi su kula da waɗanda suka iya shigowa da wasu abubuwa da ba za su iya controlling ba to kafin waɗannan bishiyoyin su girma kin ga dai abin da ya riga ya faru wannan imama dai tana nan wannan gubatacce iska ta riga ta shiga da haka kafin ma su bishiyoyin su kansu tashi su zo su tsaftace iskar a hakan ma da haka dai an dan lahanta iska kuma da haka ko yaya dai sun ƙara shigar da wannan carbon din da ake magana a cikin sararin samaniya dijjidi abun yazo da sauki dai sun san ma da hakan kuma ana iya kokarin saboda dole idan za din dai sai an yi son din to dole zai zo da barna na cewa dole a bude wuri ayi babban stadium na zamani na kawata ko isa ko ba za a tsaya a kora inda ake samun shi wannan son din ba ko kuma a hakure a dai kawata dabara amma idan dai sai an shigar da wannan harkar ta snow din a garuwan da ba a samu to dole sai ki ga sai ya shigo da irin nashi illolin
mai sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli da wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da cigaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
to an gaida Aisha da fatan masu sauraro za a mana afuwa Yau ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun kamar ba da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji
Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayi Allah wadai da wani yunkuri da yan tawayen hudi masu sabon goyen bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaki mara matuki kan filin jirgin saman kasa da kasa na Afa dake Saudiya sannan yace kasashen kawance za su sa kafar wando guda da yan tawayen Mutane 12 sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya Alhamis a cewar rundunar gamayya da kasar Saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da yan tawayen tun daga farkon shekara ta 2015 bayan da yan tawayen suka hamɓare gwamnatin da duniya ta amince da ita yan sa'o'i daga bisani yan tawayen sun dau alhakin kai harin Duk da nanatawa da kasar China mai masaukin baki ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan Olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022 China na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura Alal misali sun yi nuni da zabar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin India a matsayin mai rike da fitilar gasar da kuma bayyanar wani dan karamar kabilar nan ta Uyga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin bude gasar kwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da China ta dau nauyin gasar Olympic a karon farko a lokacin bazarar shekara ta 2008 Kasar Rasha ta fara wani gagarumin atisayin soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaki guda 6 a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar Ukraine waɗanda suka fassara wannan mataki da Rasha ta dauka a matsayin yadda zaman tsattsarki karuwa a yankin.
Masu sauraro, nan kuma ka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni, ni Hanifa Kabir Isa ne ke cewa a wuni lafiya.